Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da wannan maraicen Juma'a 24 ga watan Yuni, assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da voahausa.com ta internet da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM, a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage,
Usman Ahmad Kabara,
tare da Halima Jumrau.
Yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da tattaunawa a yau ma kan tattalin arzikin Najeriya da kuma matsayin nera a kasuwannin hada-hada. Kamar yadda kowa ya riga ya sani, a makon da ya gabata babban bankin Najeriya ya kaddamar da sabbin ka'idojin hada-hadar kudaden kasashen waje da zimmar kare darajar nera da kuma farfado da ita.
Sai dai kuma matakin na fara aiki ga dangadan a ranar Litinin. Aka ga darajar naira ta yi kasa da kashi 30 cikin 100 a kasuwannin hada-hadar kuɗi. Duk da yake kasuwar bayan fage kuma bincike ya nuna naira ta ƙara ƙarfi da kashi 10 cikin 100. Domin ci gaba da wannan tattaunawa, yau ma muna tare da Dr. Sharif Al-Muhajir, ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya a addinin Musulunci, kuma malami a sashin nazarin addinin Islam a Jami'ar Jihar Yobe. Amma kafin sannan, muna tare da ayar mu ta yau.
Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya na mumu nuni cewa tushen arziki ko kuma rishe shi daga Allah ne yake, sai dai mafi yawan mutane ba su san da wannan ba.
Da kuma kwalamar Ramadan daga gidan Usman Kabara.
Yau dai zan mana miyan koda ne da karat.
To yau a madadin amsoshin tambayar mu ta Facebook, ku biyo mu kai tsaye a Facebook a shafin VOA Hausa, mu tattauna da Dr. Sharif Al-Muhajir ta cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
To yanzu kuma ga kwalamar watan Ramadan.
Daga ina
kitchen din mu,
kaga
ya mana daga ina kitchen din mu, kitchen din Zainab.
Assalamu alaikum mai sauraro, yau ma kuna tare da ni Zainab Abdullahi a cikin kitchen domin shirin abun bude baki. Yau dai zan mana miyan koda ne da carrot. Da farko dai suna buƙatar koda, carrot, tumatir tarugu, tattasai da albasa da koren tarugu. Na dai tanaji koda, na tafasa ta ga tana a inji. Zan yayyanka ta ƙanana kamar dunƙulan mai. Zan yanka ƙanana ba mai girma ba, yadda kike buƙatar ta. Na kammala yanka koda, ga tana na ijiye a wuri daban. Sai kayan miya na shinan zan wanke. To dai kayan miyan zaki iya jajjagawa, za kuma ki iya markadawa, amma kan yayi laushi. Ni dai zan jajjaga nawa ne. Ga turmi nan zan fara zu. Ga shi ne ina jajjaga kayan miya, tumatir, tarugu, tattasai da albasa. Na kammala jajjage na. Sai ga carrot dina. Carrot din ba yankawa zai yi ba. Zan goga ne da abin yankan kubewa. Yanka goga zaki manya-manya. To na kammala goga carrot dina. Sai green tattasai, koren tattasai zan yayyanka shi tare da albasa. Masha Allah. Yanzu kuma zan koma kan stove dina saboda haɗa miya ta. Da farko dai ga tukunya ta nan na ɗauko zan kunna stove in dora tukunyan sai in sa mai ba mai yawa ba a cikin tukunya daidai yanda zai soya mu wannan miya. To ga tukunya ta nan na dauko na saka na zuba mai. Bayan mai na ya soyu zan dauko wannan kayan miyan da na jajjaga in zuba. Bashi na lokaci ya soyu zan sa magi gishiri kori ba yawa ba sai in rufe. In miya ta soyu wannan kayan miyan ya soyu zan dauko wannan kodar da na tafasa sai in zuba. Bayan na zuba wannan kodar zan bata na wani lokaci ya dan nuna. Bayan ya nuna zan dauko wannan carrot din nan da na goge da tatasan nan da albasa sai in zuba. Zan bar shi na dan lokaci ya dan silala ya nuna. Miya ta kammala. Wani gida zaki iya ci da doya da farar shinkafa da taliya da dankali. Sha ruwa lafiya. Nagode.
Yanzu kuma ga Malam Lawala Alijibo daga kasar Niger da ayar mu ta yau, aya ta 36 cikin suratul Saba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الله سبحانه وتعالى cikin wannan aya na mumununi cewa ashe duk tushen arziki ko kuma rishe shi daga Allah ne yake, sai dai mafi yawan mutane ba su san da wannan ba. Ayan na mumununi cewa ashe duk wani kudinka da kake gani kayi ko kuma rishin kudinka, kai da kai kudin ba dan kahi kowa matsayi ne wajen Allah, Allah ya baka. Haka zalika wanda ke talauci ba dan kahi kowa rishin soyuwa daga wajen Ubangiji, Allah ya dora ma talauci. A wannan hikima ce ta Ubangiji, yana iya baka kudin domin jarabalka, kuma yana iya hana ka kudin shi ma domin jarabalka. Ya baka kudin ya gani wani irin alkhairi ne zaka yi da kudin ya kai ka hanyar aljanna. Ya baka talaucin ya gani wani irin hakuri ne zaka yi da dangana wanda zai kai ka aljanna. Ayan na mumununi cewa ashe duk yanda mutane za su nuna zahin nema idan Allah bai yi niyyar yin arziki ba, to ba ta yanda za a yi su yi arziki. Haka zalika ayan na kalubalantar kaman mutane irin mafi yawan 'yan kasuwarmu wa'inda suke da hankalin cewa bari mu ƙara lillimka kuɗin kayayyaki domin mu yi arziki. To lalle ayan na ma nuni cewa albarka ake nema cikin kaya, ba yawan lillimka ba kuɗi. Kaman yanzu abin takaicin ka lura irin wata wanda muke ciki na azumi, za ka ga duk abin da ka saba sayan shi kamin azumi ya zo kudin shi ya lumku. Dalili shi ne 'yan kasuwa suna ga a wannan wata ne kamata su tara dukiya, a wannan wata ne kamata su yi amfani da bukatun mutane domin su yi arziki. To dan uwa dan kasuwa, shawarar da zan baka ko nasiha da zan ma a nan shi ne ka ji tsoron Allah, ka san da cewa arziki Allah ne ke bada shi. In ka sassauta ma talakawa, Allah zai sassauta ma kai ma. Allah zai sa albarka cikin kayanka, Allah zai taimake ka domin dukiyarka ta haɓaka, domin ka ci alkhairin wannan watan, kuma ka samu arziki mai ɗorewa na duniya da lahira, ba arziki na duniya mai gushaya ba, wanda zai iya dawowa kanka arzikin. Domin Allah iya ɗora ma wani rishin lahiya wanda zai cinye duk dukiyar da ka tara, ko Allah ya koro wuta gobara ta tashi ta cinye duk dukiyar da ka tara, ko kuma Allah ya turo bala'i iri-iri daban wanda dukiyar taka ba ta ma amfani ba ma na wannan bala'in a duniya bare kuma a lahira. To dan uwa, ka sauƙaƙa ka tausaya, Allah ya ji kanka. Wanda in kai ragi wanda ya saya ya sa ma albarka, Allah ya ma buɗi ta hanyar da baka tsammani. domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wanda yaji tsoron Allah, Allah zai sanya mishi mafita kuma ya arzuta shi ta inda bai tsammani. Muna roƙon Allah, Allah ya taimake mu gaba daya, Allah ya sa mu gane, Allah ya arzuta mu tsoron shi mu duka, da mai kudi da talaka, da basarake da talaka. Allah ka taimake mu gaba daya, kuma mu samu rabo na ranar tashin kiyama, mu samu rabo na aljanna wanda ita ce madawar mu, wanda duk arziki na duniya gushiya zai yi. Abinda ka tanada ka je wajen Allah da shi, shine zai wanzu, shine zai ama lissayi da shi, shine zai hudda ka, shine zai tsiratar da kai daga azabar Ubangiji.
Hawa komi yake ba tausayawa, ashana dankali dawa, timatir suga magi da mai sai tsawalawa, talakawa muna kuka a kullum, dola dama ki sauko ba jimawa, farashi kau na fetur yayi sama'u ya culla har ya meta baragewa, basira tai yawa gun shugabanni su sa himma ga noma su ribawa, kaza himma ga tono madinanmu a sa jari a duk bato ga cewa, matasa su yi ta aiki kulla yaumin kwafanyuwa su kau ba dakatawa, mu zan kwambo da yanga don wadata gida har ma makwabta su yabawa, wurin aiki su nema duk su samu su koma su yi ta hirar walwalawa.
To masu saurare, kamar da muka gaya muku a buɗe wannan shiri, za mu ci gaba da tattaunawa akan tattalin arzikin Najeriya da kuma batun darajar naira da muka fara yi a makon da ya gabata tare da Dr. Sharif Almuhajjir, ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya a addinin Musulunci, kuma malami a sashen nazarin addinin Islama a Jami'ar Jihar Yobe. Yanzu haka muna tare da shi. Salamu alaikum dakta.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Ina wuni?
Lafiya lau, ina gajiya.
Ba gajiya ya ibada.
Alhamdulillah ya tana ana yi ya tafi.
Alhamdulillah, Allah ya karɓa mana, Allah ya sa mu dace.
Amin. Amin amin ya rab.
Yawwa masu saurare, kuma za mu buɗe layi domin ku kira mu ku gaya mana yadda wannan magana na darajar naira ya shahe ku. Lambar tamu dai ita ce 202-205-2566, wato 202-205-2566. Dr. Sharif, tambaya farko, akwai wani Alhaji Abbas Baffa Chaladi wanda ke biye da mu yanzu haka a Facebook, ya ce ina da tambaya, ta yaya ɗan Najeriya zai iya gane cewa darajar naira ta tashi?
To masha Allah, darajar naira idan ta tashi, ko za mu ce da ta faɗi, darajar dala ta tashi.
Yawwa, to kaga an maka gyara Alhaji Abbas, ta faɗi.
Yawwa, darajar naira ta faɗi, darajar dala ta tashi. Ana iya ganewa ne ta hanyar kayan masarufin da ake saya yau da kullum. Misali, duk abin da zaka je ka siyo ko a ina ne sai ka shiga jirgi idan dai kayan kasashen waje ne. Kuma idan zaka zo da shi Najeriya, zaka zo da shi ta jirgin ruwa ko ta jirgin sama. To daga kan kudin wannan jirgin, idan darajar naira ta fadi, idan da 1200 zaka biya, yanzu sai ka biya 300. Kaga farashin farko kenan. Har ka je ka gama cinikayyar ka gaba daya, wannan farashin ya tashi. Saboda haka lokacin da farashin zai zaka dawo kayanka ne, yakon ya zo maka a kayan 200 sai ya zo maka a kayan 250 ko da 60. To kaga wannan dole ya tasiri akan farashin abin da zaka saida. To a ranar shine zaka gane cewa me yasa wannan kayan ya tashi, shine tashin dalar ka kudin sayo kayan da kawo shi. Wannan shine da zaka iya gane a cikin sauki.
Yawwa, Dr. Sharif, a makon da ya gabata kana cikin bayani lokaci yayi mana, akwai masu saurare da dama da suka buƙaci a ci gaba da wannan tattaunawa domin su fahimci abinda kake nihi, a baka dama ka ƙarasa wannan bayani. Ka fara cewa Najeriya ta kasu gida uku, ka fara nuna cewa akwai misali al'ummar Ibo yadda su za su taimaka wa ɓangaren su, da kuma ko zaka yawa zaka maimaita wannan bayani yanzu akwai lokaci. Yawwa,
to tattaunawar mu kwanaki gaskiya katse ta aka yi, saboda mun zo daidai gabar da ya kamata mu bayyana wa al'ummar mu ta arewa yanayin yadda za su fuskanci wannan lokaci mai wahala. saboda su samu su iya girgizewa kuma su fuskanci abin da karfin su saboda watakila Allah zai yi ba mu iko nan zuwa dan lokaci lokacin da za a ji dadin wannan tsarin sai kaga ba mu tafi gaba ɗaya ba farko dai kamar yadda na bayyana cewa mutanen Najeriya sun kasu kashi-kashi a irin zaman da suke a kasashen waje dala ana buƙatar ta ne a kasar waje ba a cikin ƙasa Najeriya ba duk abin da zaka saya a Najeriya da naira zaka saya to amma mu babban matsalar mu a Najeriya ita ce duk kashi 70 zuwa 80 na kayan da ake amfani shi a Najeriya daga kasashen waje ake zuwa da shi to sai aka dan kasuwa idan zai je kasar waje yayin sayayya yana buƙatar dala kana ɗan kasuwan nan da suke tafiya galibi wasu su mutanen arewa ne wasu su mutanen kudu to amma akwai ɗan kasuwa da suka je suka samu waje suka zauna a kasashen waje wanda nace na bada misali da Amurka a Amurka akwai ɗan Najeriya wanda suke aiki suke samun kudi akalla mutum miliyan 3 a cikin miliyan 3 nan kashi 50 din shi muka ce mutanen kabilar Ibalu mutanen Hausawa ba su ce kashi 10 ba ke tunda muna buƙatar dala kuma babu ita a Najeriya wa'annan mutanen sai suka yi wani kamfani mai suna Remit wannan kamfanin abin da yake yi shine idan kana buƙatar dala a America ba sai ka dauki kai ne mu canji a Najeriya ba ko a tana kake buƙatar dala sai kai musu magana su na can akwai ɗan kabilar Ibo da suke mai da wannan wajen kamar banki suna ajiyar kuɗin shi wannan kudin kai za a baka ka tafi China ko ka tafi Uruguay ko ka tafi kowace kasa kai kasuwanci za su tura maka ta can to daga nan baka buƙatar sai ka zo wajen ɗan kasuwa NDDC a nan kasuwa a Lagos a airport ko kuma ka zo Abuja wajen ɗan canji baka buƙatar wannan kawai kai kasuwa ta wuce wannan matsala ce ga tattalin kasuwanci na al'ummar mutanen arewa saboda galibi su sun samarwa kansu hanyar mafita mu kuma gaskiya mafita ta mutum da ba mu da mutanen da suke da yawa a can ba za su iya tara kuɗin da muke buƙata a kasuwanci ba saboda haka wannan hakan zai zama to akwai matsala dalilin haka ne yake jawowa kaga mutanen mu sun je suna ta kokarin smuggling din kuɗaɗe su shigo da shi ko su tafi da ATM su je suna ta yin wani abubuwa a Dubai ana ta kama su da shoron su wannan duka saboda rashin hanyoyin inda a ce akwai hanyoyin masu ƙarfi mu 'yan kasuwa ƙarara da suke wannan wajen za su iya ba da adadin dalar da ake buƙata a yi kasuwa da ita to wannan shi ne gaskiya matsala babba da za mu iya fuskanta matsala ta biyu yawan fuskanta a arewa shi ne mu ba ma da kamfaninnika da muke ƙirƙirar kayayyaki namu na kanmu duka galibi mu muna cin biskit kuma mu ne muke noma dawa maimakon a ce a nan arewa muna da kamfanin da zai sarrafa dawa ya mai da ita biskit a sai an ɗauka an tafi da ita Lagos to wannan kuma ya nuna cewa kuɗaɗen namu mu a nan kusa za mu samu a naira za a ba mu su kuma idan suka ɗauki wannan abincin namu ba fa a nan suke amfani da shi ba suna ɗauka ne mu za mu noma su kuma su za su ɗauka su kai ƙasashen waje su saida su samu kuɗi kuma kuɗin nan a hard currency a dala za su same shi saboda haka ya kamata mu gane cewa muna ciyar da wata al'umma a Najeriya daga wani bangare su su je su karɓo dala da daraja mu kuma cewa mu naira a kaskance yau dala 320 ake sai da ita a naira kai dala 320 to kaga su kuma su je su sai da abin namu a farashin dala kuma su samu kuɗi mai tarin yawa wannan ma wani dalili hanya ce ta kariyar tattalin arziki wanda wannan farashin dala zai iya kawo mana
yau a ci gaba dakta
sannan abu na uku akwai hanyar banki ita ce yanzu makoma da ake zuwa aka ce gwamnati ta amince a je a nemi dala ta banki to kuma bankin nan banki fa ba shi da kuɗi sai kuɗin da mutane suka kai shi ajiya mu mutanen arewa kullum muna kai kuɗi banki ajiya kullum kuɗi ne tarin yawa muke kaiwa banki mu aje to su kuma mutanen kudu sai su je su rance wannan kuɗin mu mu aje musu su su rance kuma su je su siyo kaya da shi kuma su kawo mana kuma abinda za su in su karanta za su je su yi kamfani ne wannan kuɗin da su karanta namu ne su kuma sai su zo su ƙara sayan masara a wajenmu sai su tafi da ita can su je su sarrafa ta kuma su yi abin zo su saida mana to ka abin wannan matsala ce babba wanda kuma su in su kai wannan kasan duka za su ƙara kuma dawo da abin su saida mana mu mu saya da tsada
bayan su kuma sun karbi da rancen kudin da muka aje musu wannan kudin kuma da shine suke amfani da shi su samu dalolin su wanda kuma suke sarrafa wannan kayayyaki ina fata an gane
eh sosai yawa Dr. Sharif tambaya ta gaba
na'am
ganin cewa yanzu ƴan arewa kamar yadda kai bayani sun samu kansu a cikin wannan hali ya za su yi amfani da wannan al'amari da ake fama da shi yanzu domin su ma su samar da wata hanya ceton kansu kamar ƴan uwan su al'umma Ibo
to gaskiya dai kafin mu je ganin akwai abin da ya kamata mu fahimta cikin illolin da abin da ya faru dan tsakanin satin nan kawai da karyar darajar Naira a dan tsakanin satin nan kawai da Naira ta karye kududdiga ta nuna cewa an samu karayar tattalin arziki a kasuwancin Najeriya gaba ɗayansa musamman manyan ƴan kasuwa bari mu ɗauki misali Alhaji Aliko Dangote wanda shine jagoran kasuwanci a Afirka ma baki ɗaya Bloomberg Billionaires Index sun bayyana cewa ya kasance Aliyu Dangote daga matakinsa na mutum na 41 a arziki a duniya ya sauko daga ranar juma'a yana matakin mutum na 41 ranar litinin da aka sauke wannan darajar a ranar kawai ya sauko daga wannan matakin ya dawo mutum na 71 washe gari ya ƙara saukowa daga na 71 zuwa mutum na 80
kayya
to bari in ba ku littafin yadda abin yake yayi asarar kuɗi wanda kimanin sa ya kai dala biliyan 3 da 77 yanzu misali wannan asarar yayi ta ne a kamfani guda ɗaya cikin kamfanonin sa ne yawa kamfanin Dangote Cement kawai saboda kamfanin Dangote Cement shine yake da kaman kimanin wajen percentage na 91 na dukiyar Aliko Dangote to wannan kamfanin ne yayi asarar kasuwancin sa ranar juma'a daga ranar juma'a ya fito da shiya ɗinsa a matsayin naira 183 ranar litinin sai ya sauka ya dawo naira 179 wannan ba karamin tashin bambanci bane mai yawan gaske a kasuwanci na stock exchange to amma saboda dalar ta naira ta fadi washe gari shi farashin nashi kayan nashi ya tashi maimakon 179 nan sai ya tashi sai ya koma 185 ya ma fi yadda yake ranar litinin to amma duk da haka shi asara ya buga mai yawa wanda har sai da aka kimanta ta da biliyan 3,700 kun ga wannan ba karamin asara bane ga tattalin arzikin shi wannan mutumin wanda kuma mun san irin gudunmuwarsa a nan cikin tattalin arzikin mutanen arewa da kuma Najeriya baki daya sannan kuma da ita kanta stock exchange din ma ta yi asarar wajen dala biliyan 1.64 na dala wanda kuma shi ma kuɗi ne mai yawa kuma wannan kuɗin a cikin ɗan Najeriya aka yi asarar shi to kamar yadda kika ce idan ana son a kautar da a rage wa mutane raɗaɗin wannan abin wannan yanayi ne mai wahala muka zo gwamnati ce ta yi niyya tana son ta saka wasu dokoki wanda take gani zai iya kawo ci gaba ga tattalin arzikin ƙasa saboda haka mu kuma ba za mu iya tabbata cewa wannan abin haka bane sai dai a matsayin mu na 'yan ƙasa masu biyayya za mu biyayya ga wannan dokoki duk da ba su yi mana daɗi ba
to amma Dr. Sharif ka yi maganar yadda wannan abin ya shafi kamfanin Dangote Cement a waje kenan amma a cikin gida kuma Dangote din shi kanshi ya samu dama saboda karfin da yake da shi ba kamar sauran kananan 'yan kasuwa ba shi yana da kuɗi a hannun shi yana da karfi ya iya zuwa Central Bank din kamar yadda aka ce suka bada ka'idoji ya iya bin wannan ka'idojin har ya iya siyan dala miliyan 161 kan kuɗin banki din yanda za a yi shi wannan in ka duba kaga cewa kuma da ita yanda yanzu naira take dala take naira 320 kaga bambancin tsakanin 320 din da yanda shi kuma ya samu a 280 wannan bambancin ya zama mishi riba kenan wanda har ya kai ya samu ribar miliyan 100 a kawai siyan dala da yayi to wannan kuma baka ga cewa ya taimaka mishi ba wanda ba zai iya taimakawa 'yan kasuwa ba
shi shi Dangote koda wannan abun ya shike ya dan girgiza shi yanzu na dan lokaci ne dan kankani kamar yadda kika ce ya sai akalla dala $160 a company babban bankin Najeriya ko wannan kudin da ya saya ya zo ya sayar wa ɗan kasuwa zai ci riba kuma ya ci kamar yadda kika ce ya samu riba mai yawa shi kun zai wannan din sa to amma kuma muna tsoro shin wannan abun dan shi ya samu sauki shin zai tabbatar mana sauki a cikin ƴaƴan ƙasa kowa ya ji wannan excellent na biyu kuma wannan bambancin da aka samu na wajen akalla naira 100 tunda ya saya 180 yau dai 185 ma take ya saya koda ma haka ne an samu bambancin wajen naira 95 shin wannan bambancin abinda zai samu na riba tunda an ce 320 ake sayarwa ga kuma an samu jibin 900 da wajen 95 wannan 40 ne shin wannan ya isa ya cike wannan jibin wannan shine gaskiya abin da ya kamata su waɗanda suke kula da tattalin arzikin Aliko Dangote da kuma masu lura da tattalin arzikin duniya baki daya su ne za su iya bayyana wa mutane cewa zuwa wani lokaci ne abin zai iya jurewa saboda bana tsammanin haka bayan ya fuskanci wannan asara zai iya kuma zuwa ya zo ya rage wa ɗan kasu abu ne mai wahala gaskiya tunda kasuwanci ake yi ba kuma siyasa ba wahala gaskiya ya yi
Dakta, saboda yanzu misali zaka ga wannan abu da ake ciki da waiba ya riga ya shiga kafa to menene mafita musamman ga mutane masu karamin karfi misali ta yana za su samu sauki
na farko productivity ko wata al'umma ta zanto za ta iya kirkiran arzikinta daga cikinta muna da sauran abubuwa da na kayan tattalin arziki da suke karkashin kasa da sauransu ya zama dole al'umma su mai da hankali akan wannan sannan idan muka fito da abin daga kasa ko daga ina muka fito da shi ya kamata mu zama mu za mu sarrafa shi ina kira anan ga masu arzikin mu da masu iko cikin mu su tabbatar da cewa sun assasa kamfanonin da za a iya sarrafa abubuwan da muke komawa da wanda muke iya fitarwa daga kasar mu sannan kuma gwamnati ta yi kokari ta kawo wani abu da ake cewa quality control duk abin da za a yi ya zamto ya kai matakin abinda ko da an kawo wanda kasashen waje ba zai iya gagaran namu na nan cikin gida ba sannan abu na hudu banki ya zama dole mutanenmu su zo su mai da hankali su mai da dukiyoyinsu banki kuma su yi bankuna nasu na kansu wanda zai iya ba su tsari anan nake so in shigar da banki irin tsarin na addinin musulunci da kuma wanda zai taimaka wa mutane ta hanyar riban nan a ta rage ta ya zamto babu ita ya zamto banki ne na musharaka da kuma kasuwanci wanda Allah ya yarda da shi zai taimaka sannan kuma gwamnatoci yana da kyau su yi controlling shigo da abubuwa daga kasashen waje akwai wahala yin wannan amma koya za a yi ya kamata a tabbatar da an kiyaye wannan kuma a yi amfani da masu ilimi wanda suke da hikima ƴan mutanenmu na arewa wanda suka tafi kasashen waje da wanda nan gaba za su tafi idan suka dawo a tambaye su me suka koyo kuma ya za su yi su iya aiwatar da abin da suka koyo ba kawai mutum ya zo ya zauna ya yi research ya gama babu wani abin da za a iya zai iya bayarwa na gudunmawa kawai saboda wani da kuɗi shi da ilimi can haka an rubuta sannan ƙananan mutanenmu su ma su zama masu ƙoƙari wajen aikin ƙarfi saboda aikin ƙarfin nan da mutane suka rena ɗan burkila dan dako da mutane suka rena waɗannan mutanen su ne ƙarƙashin bayan tattalin arziki saboda idan aikin nan da ba su yake za su idan ba za su iya yin shi ba to wannan kamfani ba za injina ba za su yi ronin kansu ba sannan kuma babu security ba za a samu security ba sannan ba za a samu mutanen da za su saka na abubuwan ba saboda mutanen mu dole su rage bacci su mai da hankali wajen lokaci kuma su tabbatar cewa sun shirya don su nemo kansu arziki in ko ba haka ba mutanen kudu ko kuma sauran kasashen duniya za su yi mana nisa kuma tattalin arziki da ake son a kawo ba zai mana amfani ba kuma kullum za mu kuma ko mu ci gaba da bara kamar yadda muka saba.
Yawa lokaci ya fara daga mana hannu amma Abubakar Ahmad Roni ya ce Dr. Sharif idan kayan da ake saya da dala sun tashi to me yasa kayan da muke nomawa suka tashi abin haushi ma wai kukar miya gauta da sauran ƴaƴan itatuwa sun tashi idan kai magana sai a ce ma dala ta tashi inji Abubakar Ahmad Roni. Me zaka ce?
Na'am. Wannan kuskure wannan shine irin san rai wanda ya kamata mu yake shi a cikin al'ummarmu. San rai ne mutum ya zo ya yi tunani da cewa tunda wani abu ya tashi a wurin shi ma sai nashi wanda ake ya kasa ya tashi. Dalilin da yasa Buhari suka kafa wannan saboda suna son a yi amfani da kayan cikin gida cikin farashi mai rahusa. kai kuma anan da ka zo kai saka farashin kuka da farashin kifi
Dakta yau ma lokaci dakta masu raye iyakacin shirin kenan sai ranar litinin a madadin kowa da kowa Halima Jumroke sallama da ku huta lahiya yau da gobe